إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيغ بركة لتم نوانا مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا الحميسكو وشتيدي دي رانا أشرن دعوكو قوتا المحرم jira 1445 wanda ya daidai da ranar 10 ga watan 8 2023 miladiya. Yau karatun mu bangaren hadisi ne, muna ka bangaren mustalahul hadis, wanda muna karatu cikin littafin taysiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh Mahmud Ahmad al-Tahan hafizahullahu ta'ala, wanda wannan shine zai zama majalisi na 44 a karatun mu na wannan littafi. Darasin mu na karshe mun zo karshen al-babu thalith. Yau da izinin Allah ta'ala zamu tashi al-babu rabi', haka ne? Kafin nan ya kasance wannan yana ɗaya daga cikin darussa wanda muka shigo da su wanda ba sa cikin asalin tsarin makaranta, wanda a jiya lokacin da muka yi shura, jiya mun yi shura, yana daga cikin korafin da wasu suka kawo daga cikin wanda ake tattaunawa da su cewa wato akwai canza wasu wato darussa da aka yi na makaranta. Sun ambaci cewa an tsara darussan da ake so a yi kuma an nuna wa malamai, manyan malamai kuma sun gamsu da waɗannan darussan, amma kuma daga baya yana daga cikin abin da ya kawo wasu matsaloli canza wasu darussa da aka yi wanda ba sa bisa tsarin da aka tsara darussan makarantar Ibn Taymiyyah. To wannan yana ɗaya daga ciki. To jiya na so in yi magana a kai, to kasancewar lokaci ya ƙure kuma lokacin tashi daga tattaunawar ya yi, to naga in na shiga cikin maudu'in zai yi tsawo sosai kuma zai ja lokaci. Amma yanzu da yake mun samu munasaba gata, za mu karanta ɗaya daga cikin littattafan da ba sa cikin tsari, kenan sai in yi maganan dalilin da ya janyo da abin da ya sa. Ina fata an fahimta, saboda mun samu gaba. Darussan da aka bani lokacin da na zo makarantar Ibn Taymiyyah wanda za a riƙa karantarwa, darussa guda 6 ne. Akwai Alƙur'ani, akwai fiqhu, abin nan aƙida, Alƙur'ani, aƙida, usulul fiqhi, sannan adab, sannan shi fiqhun kansa, sannan hadisi. Sune mawad guda 6, ngani Qur'ani, aqida, usulul fiqhi, adab, fiqhu, hadisi, ngani. To da muka zo Qur'ani har yanzu muna yin shi ko har ma muka ƙara da tajwidi da tafsiri, har ma muka fara daukan shi a satin da a darasin da ya gabata, karatun da muke aqida ita ma har yanzu muna yi, ba mu canza wannan ba. Na zo na samu ana cikin karatun usulul thalatha, muka sauke shi tare da ni, karanta alqawaidul arba'a, muka karanta kashfush shubuhat, yanzu muna cikin karatu, muka karanta kitabut tauhid, yanzu muna cikin alwabilus sayyib, dukkanin su littattafai ne na aqida, naka wannan madda ba mu canza ta ba. Sannan usulul fiqhi, littafin da aka bani tun zuwa na shi muke karatu har yanzu bai kare ba, shine mi al-usul min ilmin usul, kaga shi ma wannan bamu canza shi ba. Adab shi ma littafin da aka bani tun zuwa na shi muke karatu har yanzu, wanda shine mi riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin. Madda ta fiqhu ita muka canza, ita ma madda ta fiqhu a karan farko bamu canza ta ba, mun shigar da sira ne, an bani guda maddodi guda 6 sai na ƙara guda suka zama bakwai. Nace ya kamata ana karatun sira. Ni na bare shawara ɗaliban suka ce haka ne. Ki karatun sira yana da muhimmanci. Sai muka sa sira Rahiqul Makhtum. Muna yi darussa guda bakwai muke zagayawa kansu. In mun yi wannan mun yi wannan mun yi wannan in sati ya kare in sati na gaba yazo zamu dasa inda muka tsaya. To sai shi mudir na makaranta ya samu labari da shine Malam Sani. To sai ya ce bisa tsari darussa shidda ne ake so a rika yi a cikin sati biyu. Kenan bakwai din da aka kai su bai kamata ba a rage guda. Amma da su shida ana son cikin sati biyu darussan nan guda shida ya zama ana gama su. An gane? Nace to babu laifi sai na dawo maka shawara da ɗaliban na lokacin. To cewa yanzu sira mun dan mun dade muna karatu ko da aka bashi labari ban san wanda yazo gaya mushi ba. Mun dade muna yi sai wani yazo ya bashi labari. To shine ya ganni ya gaya mu. To sira lokacin mun yi nisa sai na zo muka yi shawara nace to fiqhun da muke yi shine littafin Al-Wajiz. Shi muke yi nace to yanzu kuma gashi mun sa sira. Duka biyun muna yin su. Yanzu tsakanin fiqhu da sira wanne ya kamata mu tsaida cikin biyun tunda dole sai an tsaida guda. To sai muka bada shawaran cewa fiqhu ana karatun sa a gurare da dama. Akwai majalisai da dama na fiqhu da muke karatu. Ni ina karatu fiqhu muyassar a lokacin a Anasi. Ina karatu sifatu salah a markazud da'wa. Ina karatu minhajul muslim a komina duk wannan littafai ne akwai fiqhu duk da shi minhajul muslim yana cakuɗe da aqida da sauransu. Kaga wannan duka fiqhu ne. Malam Sani duk darussan da yake yi fiqhu ne. Da wanda yake ranar Litinin da wanda yake ranar Alhamis da wanda yake bannan a radio da wanda yake a Kurbai da duka yawanci fiqhu yake karantarwa. Nace to karatun fiqhu ya wadace mu ko ba a sashi anan ba. Sira kuma ba inda ake yin ta. Kenan wanda yafi cancanta mu bari shine me sira a maimakon fiqhu. Nace shi Al-Wajiz mu janye shi. Nace muna iya dawo da shi daga baya. Mun gane in mun kare karatun mustalahul hadis yace muna iya shigo da shi. Kun gane tsarin da muka yi? To shi ma abinnan mustalahul hadis man da hadisi muke karatu. Na zo na samu ana karatun arba'un an-nawawiyya wanda yake da sharhin malaman nan guda hudu. Ni na karasa sauke shi anan da muka sauke shi. To in na zo kan hadisi nace wannan hadisin mursal ne ko wannan hadisin gharib ne ko wannan hadisin marfu'i ne ba ku ganewa. Daliban ba su gane me yaran. Sai na tsaya ina sharhi in an ce hadisi marfu'i shine kaza in an ce kaza. To sai na ga wannan yana da kyau mu dan ratsa mu shigo da mustalahul hadis wanda zai sa mu san wani abu na ilimin hadisi ta yadda in mun dawo karatun hadisi da zaran an ce wanga hadisin kaza ne kowa ya san matsayin shi. Mun gane wannan? Mutane suka ce eh tayi muka sa baikuniya muka sauke baikuniya muka ga to akwai bukatar mu dan kara dan abun ya fito sosai. Ya ci baki ni baikuniya wake ne waka ce. To mu sa zubabban littafi wanda ba waka ba wanda wato dalibai za su koma gare shi a duk lokacin da suka bukaci sanin wani ilimi na hadisi. To sai na duba na ga tafsiru musalil hadis zai fi mana sauki sai muka sa shi da nufin in mun sauke shi to za mu dakatar da karatun musalil hadis daga nan. Sai mu dawo mai karatun Al-Wajiz. An gane? Sai mu dawo mu sa karatun Al-Wajiz tunda shi ma hadisi ne. Duk abin da yake ciki hadisai ne. Sai mu sa karatun Al-Wajiz. Mun gane wannan? Haka muka yi tsarin. To wannan tsari ne mai kyau kuma ya kawo ci gaba sosai. Mu mun gani na ga fa'idan shi kuma mun ga ci gaban shi. Kuma dalibai da yawa sun amfana da waɗannan karatuttuka. To duk da yanzu an bada dama cewa to mu tattauna yanzu mu ga abin da ya kamata. To ala ayi halin za mu tattauna? Yawwa in akwai abin da ya kamata a yi za ku ci daga baya insha Allah. To wannan shine dai hikimar da ta sa ni dai ta bangare na ban san sauran malaman ba me suka canza. Amma ni ba abin da na canza in dai ba fiqhun nan muka sa sira sai mu sa hadisi muka sa musalul hadis da nufin za mu dawo hadisi. Ba wai mun tafi kenan ba da nufin za mu dawo hadisi. Bisa haka muka yi yarjejeniya. Kenan wannan shine bayani na akan wannan. Kenan in kuskure ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Zamu tashi albabul rabi babi na hudu al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi isnadi da abin da yake da alaka da shi, isnadi da abin da yake da yake ta'allakuwa da isnadi shine wanda abin nan abin da babun zai karantar. Yana da fasalulluka guda biyu, al-faslul awwal la ta'iful isnad, al-faslul thani ma'rifatur ruwat. Yau zamu tashi al-faslul awwal. Al-faslul awwal wannan shine la ta'iful isnad, wato wani abubuwa, wasu abubuwa haka masu kayatarwa da jan hankali, da wasu abubuwa da ya kamata a ce mun sani game da abin da ya shafi isnadi, abubuwa na ilimi wanda kuma suna da fa'ida sosai wanda ya kamata a ce mun sani game da isnadi. To anan zai ba mu gabobi har guda bakwai. Gaban farko da zamu tashi kanta a yau insha Allah shine al-isnadul ali wan nazil. Akwai gaba ta biyu da zata biyo baya al-musalsal. Akwai gaba ta uku ruwayatul akabiri anil asagir. Akwai gaba ta hudu ruwayatul aba anil abna. Akwai gaba ta biyar ruwayatul abna'i ruwayatul abna'i anil aba. Akwai ta shida al-mudabbaju wa ruwayatul aqran. Akwai ta bakwai ta karshe as-sabiqu wallahiq. Duk in mun zo kan gabar kowanne zamu ji me ma'anar sa, wanda kuma wasu da yawa ma mun ji su a karatunmu na baikuniya sai dai in mun manta. Kenan yau da izinin Allah zamu tashi al-isnadul ali wan nazil. Isnadul ali isnadi wanda yake madaukaki, wan nazil da kuma isnadi wanda yake wato abin nan makaskanci. Wannan gabar mun karanta ta a cikin karatunmu na baikuniya. Yace yawa kullu ma qallat rijaluhu ala wadidduhu dhaka alladhi kan nazala, mun karanta baitin a cikin baikuniya. To na farko tamhid, yace shimfida al-isnadu khasisatun fadilatun li hadhihi al-umma. Isnadi wata kebantacciyar al'amari ce ga wannan al'umma ta manzon Allah. A cikin al'ummomi gaba daya al'ummar manzon Allah su kadai suke da isnadi, su suke yin isnadi daga wani daga wani daga wani. Wannan wani wani abu ne da aka kebance wannan al'umma da shi. Walaysat li ghayriha min al-umam as-sabiqa, ba wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata da suke da irin wannan falalar, ko kuma suke da karbar ruwaya ta hanyar isnadi, ba su da wannan. Hatta yan jaridu da ake karban labarai daga gare su babu isnadi. Kawai abin da suka ga dama za su shata su faɗa, an kashe mutum ɗari a Iraki, an kashe mutum kaza a Afghanistan, ba za ka ce ina isnadi ba, sai dai kawai ka gaskata. Amma ana cewa an yi abu kaza ya faru lokacin manzo Allah, za ka ce ina isnadi. Wannan mu kaɗai muke da wannan khasiyya. Wa huwa sunnatun baligha muakkada, wanda wannan wata sunna ce wadda ta kai makura, sannan kuma a bar karfafawa wadda aka karfafe ta a musulunci. Sunna ta isnadi tana da karfi a musulunci, shi yasa kana magana indai ka ya shafi hadisi to kawo isnadin ka. Awa in kunta qailan fasiha wa in kunta naqilan, abin nan kamar da suke cewa in har ka kasance mai fada ne kai, abin nan faddalil, in kunta qailan faddalil, in ka kasance mai fada ne to dalili ake nema. Wa in kunta naqilan fasiha, in kuma ka kasance mai nakaltowa ne to ina ingancin abin da ka nakalto. Isnadi zaka bamu mu yadda da abin da ka nakalto cewa gaskiya ne. Ta haka fa'ala al-muslimi an yata'ammada alayhi, wajibi ne akan musulmi ya dogara akan isnadi. Fi naqli al-hadisi wal akhbar, a wajen nakalto hadisi da labarai, wajibi ne ya dogara akan isnadi, a tabbatar isnadin ya inganta. Qala ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala yake cewa al-isnadu min ad-din, ci isnadi yana daga cikin addini. Sanin isnadi yana daga cikin addini, dan da shi ake kiyaye addinin, a san labari na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba, shi ake tantancewa. Walau lal isnad laqala man sha'a ma sha'a, in ba dan isnadi ba to da wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama. Yan bid'a da barwansu da isnadi, Aisha ta suke kawai suna faɗa, zai zauna kawai ya share awa guda a gaban daliban sa muridan sa yana zuba musu ƙarya lokacin manzon Allah ayi kaza lokaci ayi kaza da wata rana shehu Tijani ya fito an kai wuri kaza sai aka yi kaza kawai ta shata yana ta fada ba isnadi hankalin sa kwance tunda su kawai ba ruwan sa da isnadi to shine malamin yake cewa in ba dan isnadi ba da duk wanda ya ga dama ya fadi abin da ya ga dama abu yanzu kana fadar abu sai ya ce ina isnadin ka menene dalilin ka to kaga dole kai taka tsantsan game da abin da zaka fada ka tabbatar ya inganta wa qala thauri al-imam thauri yake cewa sufyanu thauri yace al-isnadu silahul mu'min isnadi shine makamin mu'mini kama anna talab al-ulu fihi sunnatun aidan yace kamar yanda kaga wannan maganan sufyanu thauri yace isnadi shine makamin mu'mini shine makamin sa duk wanda yazo maka da wani abu yake so ya kautar da kai daga abin da kake kai zaka ce ina isnadin ka baka ne isnadi to kauce ka bani guri idan ba zan fahimta kama anna talab al-ulwi fihi sunnatun aidan kamar yanda neman daukaka a cikin isnadi shi ma sunna ne neman isnadi wanda yake madaukaki shi ma sunna ne ka samu isnadi wanda yake madaukaki yafi isnadi wanda yake nazil wala ahmad bin hanbal ahmad dan hanbali رحمه الله تعالى يجي طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف يجي نيمن إسنادي مطلوككي سنة تشيد غواند سكا غباتا سنة يوان نأيكي نيمن إسنادي واند يكي مي واند يكي مطلوككي يجي لأن أصحاب عبد الله كو لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه yace saboda sahabban Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wato almajiran sa kenan almajiran Abdullahi dan Mas'ud kanu yarhaluna min Kufa sun kasance suna baro Abdullahi dan Mas'ud daga Kufa ila almadina su zo Madina fayata'allamuna min Umar su koya daga Umar wayasma'una minhu su saurara daga gare shi dan su samu isnadi wanda yake mafi kusa da manzon Allah mun gane ولذلك استحبت يا بنا ولذلك استحب الرحلة في طلب الحديث شيسا أك مستحبا تدياو متن يبلا غرو يا وشيا وشي أوجن يمن حديث ما قبطة سنة يوم أن الرحلة كجوان نجرن كجينا 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 كنا نيمن إلى من حديث إذا ما مستحبي أيوانا ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب ألو الإسناد يعني في هذا متندى كان صحابة مزان الله صلى الله عليه وسلم سنة بلا غرو سبود نيمان إسنادي وان ديك مفيد أو ككا أغا نيمان إسنادي مفيد أو ككا سنة منهم أبو أيوب لك كان صحابة أبو أيوب الأنصاري وجابر رضي الله عنهما هذا جابر نا عبد الله رضي الله عنهما دك أرويتو سنة بلا غرو من نيمان إسنادي وان ديك مفيد أو ككا معنا ما في قصد مزان الله sallallahu alaihi wasallam to amma fa'inci wannan shimfidar zai samu fa'inci muhimmancin al-isnadul ali da kuma matsayin isnadi da muhimmancin isnadi a cikin addinin musulunci gaba ta biyo ce ta'rifuhu ta'rifin al-isnadul ali wan nazil yace lughatan alif lughatan a lugar larabci al-ali kalmar al-ali ismu fa'ilin ne min al-ulu ismu fa'il ne daga al-ulu daukaka ضد النزول كيشير النزول سوكا كسا والنازل شو كما النازل وان دي سوكا اسم فائل نشيما سوناني نفائل اسم فائل نه من النزول دغا سوكا وانا ألوغا كينا با استلاحا استلاحي كوا الاسناد الالي اسنادي مأوككي هو الذي قل عدد رجاله شينا وند عدد ماذا جنسا سكي كنكنتا عدد ماذا جنسا سكي كنكنتا وكل ما قلت رجاله على كنا وند ماذا جنسا سكي كنكنتا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر إن أندنغ أن تذوى غواني إسنادي ندبن da wannan hadisin yazo da shi wanda yake dauke da adadin mutane mafi yawa to wannan ya zama ayani saboda shi yana dauke da adadi na mutane wanda suke akal mafi kankanta misali hadisi ne iri ɗaya ne sai aka rawaito shi da wannan isnadi mutum biyar har zuwa wanda ya rawaito shi sai aka rawaito shi da wani isnadi mutum uku har zuwa wanda ya rawaito shi har zuwa wanda ya rawaito shi to isnadin da yake dauke da mutum uku shine ali domin shi yafi kusa da manzon Allah ko kuma shi yafi karancin mutane a ciki ta yadda ba a fargaban ko ana fargaban ko kuma ana ƙara samun amintuwa da karancin kuskure mutane suna raguwa ana ƙara amintuwa da karancin kuskure amma mutane suna ƙara yawa kuma yiwuwar kuskure kuma tana ƙaruwa mun fahimta to wannan shine isnadi ali ثانيا النبي الاسناد النازل اسنادي وندي كي نازل هو الذي كسر عدد رجاله شنو وندي عدد مزاجنسا سكي يوا بالنسبه الى سند اخر ان ان دنگنتا دا وني سندي نا دبان يرد به ذلك الحديث وندي wannan hadisin yazo da shi bi adadin aqal da adadi wanda yake mafi kankanta to wannan da yake yazo da adadi mafi yawa sai ya zama nazil akan wancan wanda yazo da adadi mafi kankanta mun gane shi ta'rifin sa istilahi to wannan shine al isnadul ali da kuma al isnad an nazil gaba ta uku aqsamul ulu kashakashan ulu shi ma ita kanta daukakar kashi kashi ce yace yuqsamul ulu ila khamsati aqsam ana kasa daukakar hadisi har gida biyar wahidun min ha uluun mutlaq daya daga ciki akwai ulu wanda yake mutlaq wal baqi ulu nisbatin amma sauran daka ulu nisba ne wahiya wanda su ne kamar haka alif alqurbu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin nazif a samu kusanci da manzon Allah a isnadin a samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi sahihi mai tsafta kuma ya zama wanda yayi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ko uku sai annabi wa hadha huwa alulu almutlaq to wannan shine ululu wanda yake mutlaq wa huwa ajallu aqsamil ulu wannan kuma shine mafi daukakar kashakashan ululu daukaka na hadisi na isnadin hadisi mun gane wannan ba nabi shine alqurbu wanda za a kira shi abin nan nisbi shine alqurbu min imamin min a'immatil hadis shine samun kusanci da wani limami daga cikin limaman hadisi samun kusanci da wani limami daga cikin limaman hadisi wa in kasura ba'dahu al-adadu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam koda ko bayan shi an samu adadi yayi yawa zuwa manzon Allah daga wanda yake daga shi imam din akwai mazaje da yawa kafin a isa zuwa ga manzon Allah to amma kai sai ka samu kusanci da shi kaga wannan ya zama wato ulumi ne nisbi in an danganta da malamin bayan an danganta da tushen hadisin ba wanda shine manzon Allah ayan danganta da tushen wanda ya ruwace shi ko imam din da ya ruwace shi to kana da kusanci da imam din ko watakila kai almajirin sa ne ko almajirin sa to wannan shi ma wani nau'i ne na daukaka a isnadi ko da ko an samu adadin mutane yayi yawa a bayan imam din zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mislul qurb min al-a'mash kamar mutum ya samu kusanci da al-a'mash wani babban malamin hadisi ne imam ne daga cikin a'imma na hadisi a ibn juraij ko kuma ka samu kusanci da ibn juraij wanda duka manyan malamai ne na hadisi karancin lokaci baya ba mu damar mu tsaya mu yi ta tarjuman su in kun nema za ku san matsayin su a ilimin hadisi aw malik ko kuma malik sananne ne mai mazhabar malikiya ka samu kusanci da shi aw ghayrihim ko wasun su ma'as-sihhati wa nazafati al-isnad aidan shi ma dai tare da inganci da kuma tsabtar isnadi shi ma dai to wannan ana kiran sa ulumi al-ulumun nisbi ɗaya ne daga cikin biyar din da malam ya faɗa ko kuma wannan ana kiran shi al-ulumun nisbi a dunkule gaba ɗayan sa a dunkule ana ce masa al-ulu an-nisbi al-qurb bin nisbati sanan nabi jim القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المتعمدة kaga wannan uluwi ne na wanda muka faɗa na farko uluwi ne nisbi kenan in an danganta da kusancinka da imam wannan kuma uluwi ne shi ma nisbi in an danganta da kusancinka da me zuwa ga ruwayar ɗaya daga cikin littattafan nan guda shida al-qurbu bin nisbati ila ruwayati ahadil kutubi sitta kusanci ta hanyar dangantawa zuwa ga ruwayar ɗaya daga cikin littattafan nan guda shida aw ghairiha ko wasunsu min al-kutub al-muta'ammada daga cikin littattafai wanda suke ana abin nan wanda ake dogara akan su wajen abin da ya shafi ilimin hadisi kutubu sitta shine Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Nasa'i Ibn Majah wasu suna faɗin sabanin wannan to mutum ya samu wato kusanci da ruwayar ɗaya daga cikin waɗannan littattafai guda shida to shi ma wannan ana kiransa al-uluwun nisbi kuka ce al-qurbun nisbi ko al-uluwun nisbi yace wa huwa ma kasura atina'ul muta'akhirin bihi min al-muwafaqati wal-ibdali wal-musawati wal-musafaha wanda wannan shine abin da kulawar malamai na baya wato tayi yawa akan sa wannan nisba din al-qurbun nisbi abin al-uluwun nisbi min nisbati ila ruwayati ahad al-kutub as-sitta wannan shine abin da malamai na baya suka maida hankali suka yawaita maida hankali zuwa gare shi da tattafan nan guda shida su aka yi ta dauka ana musu hidima ana kaza min al-muwafaqati na abin da shafi muwafaqa wal ibdal wal musawati wal musafaha wannan abu guda hudu duka zai ambaci me ake nufi da su awwalan na farko al-muwafaqa abin da ake cewa muwafaqa huwa al-wusul ila shaykh ahli al-musannifi shine mutum ya isa zuwa ga malamin ɗaya daga cikin wanda suka wallafa littattafan wa'annan littattafai guda shida sai mutum ya isa zuwa ga malamin ɗaya daga cikin su min ghairi tariqihi ba ta hanyar wanda ya ruwaici littafin ba ta hanyar wanda ya wallafa littafin ba sai zamo kai ka isa zuwa ga malamin wanda ya wallafa littafin ko ba ta hanyarsa ba shi bi adadin aqalla mimma law rawa min tariqihi inda anhu bi adadin aqalla mimma law rawa min binna law rawa min tariqihi anhu da adadi wanda yake mafi kankanta inda a ce zai rawaito shi ta hanyarsa inda a ce zai rawaito shi ta hanyar mawallafin littafin adadin zai karu amma shi ya samu hadisin ta wata hanya ta hanyar malamin mai littafin kaga adadin zai ragu tunda zai tsallake malama zai tsallake mai littafin kaga adadin zai ragu musamman in kun gane misali Bukhari ya rawaita hadisa kaga in ka zo zaka rawaita shi daga Bukhari sai ka sa Bukhari amma in ka isa zuwa ga malamin Bukhari kaga zaka tsallake Bukhari kaga adadin ya ragu kun fahimta misalinsa ma qalahu ibn hajar fi sharh an-nukhba abinda ibn hajar ya fada a cikin sharhi da yawa littafin nukhbatul fikr yace rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi an qutaiba an malik hadisa rawal bukhari an qutaibata an malikin hadisa ya rawaito hadisi daga qutaiba daga imam malik sai ce falau rawainahu min tariqihi inda zamu rawaito hadisin ta hanyarsa ay min tariqil bukhari ya sa lamba kasa ta hanyar shi bukharin to kana bainana wa bainahu qutaibata sai ya kasance tsakanin mu bainana wa bainu qutaiba sai ya kasance tsakanin mu da qutaiba inji ibn hajar thamaniyatu za a samu mutum takwas tsakanin mu da qutaiba za a samu mutum nawa mutum takwas walau rawaina dhalika alhadith bi ainihi inda kuma zamu rawaito wannan hadisin da kansa min tariqi abil abbas as-siraj ta hanyar abil abbas Abdul Abbas ɗaya ne daga cikin malaman shi Bukhari, inda zamu rubuce shi daga wannan malami na Bukhari. An Qutayba, shi kuma daga Qutayba, masalan alal misali, lakana bainana wa baina Qutaybata fihi sab'atu, sai kasance tsakanin mu da kuma shi Qutayba mutum nawa ne? Mutum bakwai. Kaga an samu ragin mutum guda. Faqad hasalat lana almuwafaqatu ma al-Bukhari fi shaykhihi bi aynihi, kaga sai muka samu muwafaqa tare da Bukhari a malamin sa da kansa. Ma ulumul isnadi ala al-isnadi ilayhi, tare da daukakar isnadi akan isnadi zuwa ga Bukhari, inda zamu danganta zuwa ga Bukhari isnadin zai kasa, za a samu karin mutum daya. Amma da muka rawaita daga malamin Bukhari wanda shine abin nan Abul Abbas, kaga sai isnadin ya rubu, sai aka samu mutum bakwai maimakon takwas, kaga isnadin ya zama ali kenan. Kada nan shiru abin nan sharhun nukhba shafi na 61. To wannan shi ake cewa al muwafaqa, kaga sun yi muwafaqa da Buhari a malamin sa. Nabiyu al badal, al badal huwa al wusul ila shaykh ahad al musannifin, shi da mutum ya isa har zuwa malamin ɗaya daga cikin wanda suka wallafa wannan littafai guda shida, ka isa zuwa ga malamin sa. Min tariqi min ghairi tariqihi, kuma ba ta hanyar da shi malamin ya ruwaice shi ba. Bi adadin aqalla mimma law rawa min tariqihi anhu, da adadi mafi kankanta daga inda an ruwaice shi daga wajen sa, to adadin zai karu akan haka. To wannan ya zama badal, an samu badal. Misaluhu misalan sama qala Ibn Hajar, abinda Ibn Hajar din da ya fada, ka yace ka an yaqa lana zalika al ka an yaqa lana zalika al isnad bi aynihi, kamar ya zama shi wannan isnadin wato ya mun same shi ya abku a gare mu da kansa da kansa. Min tariqin ukhra, isnadin da muka same shi ta wannan hanyar, hanyar malamin da malamansa da malamansa abinda ya sama. Ce zama to wannan hadisin kuma har yau sai mu same shi, shi dai wannan hadisin. Min tariqin ukhra, ta wata hanya ta daban. Ila al-Qanabi, ko kuma yana ishara zuwa ga zalika, yana ishara zuwa ga hadisin da ya gabata, wancan da muke magana na Bukhari wanda muka tsallake a cikin al-Muwafaqa. Yace ka an yaqa lana zalika al-isnad bi aini, kamar wannan hadisi, wannan isnadin dai da muka faɗa, shi da kansa mu same shi. Min tariqin ukhra, ta wata hanya ta daban. Ila al-Qanabi, zuwa ga al-Qanabi al-Malik, daga Imam Malik, daga al-Qanabi. Al-Qanabi ya sa lamba yace huwa shaykh al-Bukhari, huwa shaykh al-Bukhari, malamin Bukhari ne. To sai mu samu ruwa daga Qanabi, shi kuma daga Malik, Imam Malik kenan. Fa yakunu al-Qanabi fihi badalan min Qutayba, sai zama Qanabi a cikin isnadin ya zama badalin Qutayba, ya zama a marmakin Qutayba. Zaman cire wato Qutayba mun sa Qanabi a badal din sa, to kaga sai isnadin shi ma ya kara raguwa. Wannan ana kiransa al-badal. Thalisan na uku, al-musawat, daidaito. Hiya istiwa'u adadil isnadi min ar-rawi ila akhirih, shine a samu daidaituwar isnadi daga marwayci har zuwa ƙarshen sa. Samu daidaituwar isnadi min ar-rawi ila akhirih, tun daga wanda ya rawaice hadisin har zuwa ƙarshen sa. Ma isnadi ahadil musannifina, tare da isnadin ɗaya daga cikin wanda suka wallafa waɗancan littattafan guda shida. A samu Bukhari ya rawaice hadisi da isnadi na mutum bakwai misali, to sai a samu kuma wani marwayci shi ma ya rawaice hadisi da isnadi, ya rawaice wannan hadisin da isnadi shi ma dai na mutum bakwai, kaga an samu daidaito. In fahimta, shi da musawat din. Yace misaluhu misalin sama qala Ibn Hajar, abinda Ibn Hajar ya faɗa. Ka an yarwi an-Nasa'i masalan hadisan, kamar Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi, ya qawu bainahu wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi 11 nafsan, a samu tsakanin shi Nasa'i da manzon Allah a samu mutum 11. Fayaqa'u lana dhalika alhadith, sai mu samu dai wannan hadisin. Bi ainihi, shi da kansa. Bi isnadin akhar, da wani isnadi na daban wanda ba na Nasa'in ba. Wa bainana wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi 11 nafsan, kuma tsakaninmu da manzon Allah shi ma mutum 11. nan fa nusawin nasa'i min haisul adad sai zama mun yi daidai da nasa'i ta bangaren abin da ya shafi adadi shi 11 mu ma 11 to wannan an samu me al musawat sai al musafaha da hudu shine al musafaha hiya istiwa'u adadin isnadi min ar-rawi ila akhirih shi ma dai a samu daidaiton adadin isnadi daga rawi zuwa karshe zuwa karshen isnadin a samu adadin ya daidaita ma isnadi tilmizi ahadin musannifin tare da isnadin almajirin ɗaya daga cikin mawallafan littafin shi wanda ya wallafi littafin ya rawaito shi da isnadi na mutum kaza muƙaddara mutum 10 to sai a samu almajirinsa shi ma ya rawaice shi da isnadi shi ma na mutum 10 to na an samu abinda suke cewa al-musafaha yace wa sumiyat musafaha an kirata da suna musafaha li'anna al'adata jarat fil ghalib saboda al'ada ta gudana bisa ga galibi bil musafahati baina man talaqaya cewa ana yin musafaha tsakankanin mutum biyu da suka hadu da juna sai su yi musafaha da juna to sai suka kira wannan musafaha almajirin ɗaya daga cikin malaman nan guda 6 masu al-kutubus sita ya rawaici hadisi da isnadi da adadin da ya daidai da wanda su suka rawaita nasu bai fi nashi ba nashi bai fi nasu ba shi ba wannan suka ce musu ana ce masa al-musafaha sai harfu dal al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi wanga wannan nau'in uluwi na uku ko mun faɗi na hudu ne ko na hudu mun faɗi ya ce sun kasu gida biyar na farko din shine wanda yake abin nan na farko wanda shike al-mutlaq kenan sai muka shiga harfin ba'un nisbi ne an danganta da imam daga cikin a'imma na uku shi ma nisbi ne an danganta da ɗaya daga cikin kutubus sita an gane to sai wannan harfud dal al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi daukaka ta hanyar gabatuwar rasuwar ɗaya daga cikin marwaita marwaita hadisi ɗaya ya riga mutuwa wanda ya riga mutuwa isnadinsa zai fi ɗaukaka akan wanda ya mutu daga bayansa wa misaluhu misalinsa ma qalahu an-nawawi abinda imam an-nawawi ya faɗa yace fama arwihi an salasatin anil bayhaqi hadisin da zan rawaice shi daga mutum uku daga bayhaqi anil hakim shi kuma daga al-hakim a'la ce wannan shi ya fi ɗaukaka min an arwihi an salasati fiye daga in ruwaice shi daga mutum uku an Abi Bakar bin Khalaf amma ba daga Baihaqi ba maimakon Baihaqi sai ruwaice shi daga Abi Bakar bin Khalaf Adil Hakim daga shi dai hakim din kuma to wanda zan ruwaita daga Baihaqi daga hakim ya fi ɗaukaka fiye da wanda zan ruwaita mutum uku zuwa ga Abi Bakar bin Khalaf wato mutum uku daga Abu Bakar bin Khalaf da kuma al-hakim me yasa yace li taqaddumi wafatil bayhaqi an ibn khalaf saboda gabatuwar rasuwar bayhaqi akan rasuwar khalaf bayhaqi ya riga khalaf rasuwa ga lamba nan yasa ka duba taqrib bi sharh at-tadrib juz'i na biyu shafi 68 ce haza waqad tuwfiya al-bayhaqi bayhaqi ya rasu shekara ta 458 shi kuma ibnu khalaf ya rasu a shekara ta 487 daga bayhaqi ya riga rasuwa to shine nawawi yake cewa in ruwaici hadisi da isnadi mutum uku tsakani na da bayhaqi shi kuma bayhaqi daga hakim ya fi ɗaukaka fiye da in ruwaice shi mutum uku zuwa ga Abu Bakar bin Khalaf shi kuma daga hakim kaga duka yawan isnadin abin nan adadin duka ɗaya ne daidai wa daidai ne amma me yasa ya fifita na bayhaqi saboda ya riga khalaf rasuwa ibnu khalaf rasuwa an fahimta to sai al-ulu bi taqaddumi as-sama ya sake maimaita harfin alif shine dan rikita ne wani harfi kamata a sa al-ulu harfin wawu ne kamata a sa ko zaim suna da dai yanda suke jera ha ban gaba
ha'un
cikin lamba yace al'ulubi taqaddum as-sama' sana akwai daukaka ta hanyar gabatar jin hadisi ka riga shi ji wani ya riga wani ji ay bi taqaddum as-sama' min ash-shaykh ta hanyar gabatar sauraro daga malam daga ka riga shi sauraron hadisin daga malam faman sami'a minhu mutaqaddiman wanda ya saurara daga malamin da farko kana a'la to yafi daukaka mimman sami'a minhu ba'dahu daga wanda ya saurari hadisin daga malamin daga baya an gane misaluhu misalin sa an yasma'a shakhsani min shaykh mutum biyu su saurari hadisi daga malami daya amma wasama'u ahadihima munzu 60 sana mathalan amma ɗaya ya ji shi tun shekara 60 da suka gabata wal akharu munzu 40 sana nabiyin kuma tun shekara 40 da suka gabata wayar gaji na farko mai 60 watasawal adadu ilayhima adadin mazaje kuma suka zama daidai wa daidai a tsakaninsu wannan isnadin sa mutum bakwai wannan ma mutum bakwai sai dai wannan ya riga wannan ji fa fal awwalu a'la min athani na farkon yafi nabiyin daukaka wa yata'akkadu zalika fi haqqi man ikhtalata shaykhuhu aw kharif wannan kuma yana ƙara karfafuwa a haƙƙin wanda malamin sa ya samu ikhtilati bayan ya tsufa ko kuma tsufa ya kama shi har ya zama yana fadar wasu abubuwa haka wanda suke da matsala to sai a gabatar da wanda ya riga shi kenan tun yana da sauran hankalin sa to yanzu wanda ya saurara shekara 60 kenan sai bayan shekara 20 kai kaji kaga tun yana da kuruciyar sa kenan yanzu sai da ya ƙara shekara 20 kenan ya ƙara tsuha sannan kai kaji a wajen sa to in ya samu matsala ta ikhtilati to akan rinjayar da wanda ya ji hadisi da wuri a wajen sa sai na hudu a gurguje a samun nuzul karkasuwar nuzul saukar isnadi ta aqsamun nuzul khamsa shima kashakashan saukar hadisi biyar ne wa tu'rafu min diddiha kowace ana gano ta daga kishiyarta kaga shikenan ba ka da wata matsala kowace ana gano ta daga kishiyarta fa kullu qismin min aqsamil ulu kowane kaso daga cikin kashakashan ulu didduhu qismun min aqsamin nuzul kishiyarsa to wani kaso ne daga cikin kashakashan nuzulul isnad daga kashakashan nuzuli to kaga ka huta ba sai ka tsaya kuma ka wani labari ba gaba ta biyar ahlul ulu afdalu halul ulu na'am halul ulu afdalu aw nuzul shin ulu shi yafi falala ko kuma nuzuli daukaka ita tafi falala ko sauka yace alif al ulu afdalu min an nuzul daukaka tafi falala fiye da sauka ala sahihi alladhi qalahu al jumhur akan magana mafi inganci wanda jumhurin malamai suka fada li'annahu yub'idu kasrata ihtimal al khalal an al hadith saboda wato yawaitar yuyuwar a samu khalal wanda tasgaro ko wata matsala a hadisi tana ƙara yin nisa idan mazajin isnadin suna yin karanci to yuwar a samu matsala a hadisi tana ƙara karanci don mutane suna ƙara yawa yuwar a samu kuskure da matsala yana ƙaruwa wan nuzul marghubun anhu da haka sauka kuma abane da kowa ke gudun sa ba wanda yake son a ce ya kaskanta da haka dai daukaka shine abinda yafi qala ibn al-madini ibn al-madini yake cewa an nuzulu shu'um ai nuzul shu'umci ne ma nuzul shu'umci ne wato abu ne da za a kira shi shu'umci rashin kima rashin daraja wa hadha idza tasawal isnadu fil quwwa wannan ana magana fa idan isnadan guda biyu sun yi karfin su daya to anan ne ake duba to waye fi yawan mazaje waye fi karancin mazaje wannan mazajen sa suka fi karanci to shi za a rinjayar akan wannan mazajen sa suka fi yawa ba wa yakunu nuzulu afdal kuma zai iya yiwa nuzul din ya zama shi yafi falala idza tamayyaza al-isnadu an-nazilu bi fa'ida idan shi isnadin wanda yake ya sauka ƙasa ya samu bambantuwa da wata fa'ida da shi wancan din baya da ita, kun gane, zalama shi ne nazil amma kuma karkashin sa ya keɓanta da wata fa'ida da shi wancan ali din baya da wannan fa'idar. Imara ya sa lamba yace ka an ya kudar abin rijaluhu aw saqu min rijal isnad al-ali, kamar ya zama mazajan sa sun fi aminci fiye da mazajan isnadi ali, aw ahfaz ko sun fi kiyayewa, aw afqahu ko kuma sun fi fiqhu sun fi fa'inta. Gaba ta shida ta karshe, ashharul musannafati fihi, mafi shaharar littattafai da aka wallafa game da wannan wannan ashharul musannafati fi, mafi shaharar littattafai da aka wallafa. Yace la tujadu musannafatun khassa fil asanid al-aliya aw an-nazila bi shaklin am, ba a samun wasu wallafe kibantattu da aka wallafa game da isnadai aliya ko isnadai nazila bi shaklin am, da yato tsari ko tsari wanda yake gamamme. Lakin afrar ulama bitasnifi abin nan bitasnifi ajza'i, haka wannan aldin ban ji dadi da aka sata ba. Lakin afrad al ulama bitasnifi ajza'i, haka ya kamata. Wasu malamai sun kadaita da wallafa wasu juz'uka kananan littattafai, atlaqu alaiha isma as-sulasiyyat, wanda suke musu itlaqin sunan as-sulasiyyat, wa ya'nuna biha, abinda suke nufi da as-sulasiyyat al-ahadith allati fiha bayna al-musannifi wa bayna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatu ashkhasin faqat, sunni hadithan da aka samu tsakanin wanda ya wallafa littafi da manzon Allah mutum uku kadai, to sun ware littafai da suka yi kananan littafai akan wannan juz'uka, aka ware hadisai wanda daga wanda ya wallafa littafin zuwa manzon Allah mutum uku ne. To fi zalika isharatun ila ihtimamil ulama bil asadid, wannan ishara ce zuwa ga himmantuwar malamai zuwa ga isnadai al-awali, zuwa ga isnadai wanda suke madaukaka. Fa min tilka thulasiyat, daga wa'ina ne ta tafai da ake kiransu as-sulasiyat, akwai alif sulasiyatul bukhari ibn hajar, wato yan ukun bukhari da ibn hajar ya wallafa, wanda bukhari ya hadisan da bukhari ya wallafa, wanda mutum uku ne tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar sai ya ware su, sai ya littafi, karamin littafi akan su. Ba na biyu, akwai sulasiyatu Ahmad ibn Hanbal, wato ɗan ukun Ahmad ibn Hanbal, ni ne nake ce musu ɗan uku don in ji daɗi, samun wata kalma da wanda zan amfani da ita. Shi ma wanda ya wallafa shi al-asfarayini lissaffarini, as-saffarini shi ya wallafa wannan littafi, ya bibi littafi Ahmad ibn Hanbal, duk wanda mutum uku ne tsakanin shi da manzo Allah sai ya waro shi, sai ya littafi akai. To an samu wa'annan daga wajen malamai. To mun yi karatun a gurguje saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, muqaddimar da muka yi dinnan ta danci lokaci, kuma ba na son mu raga sauran karatun. Dalili na biyu, muna son mu koma tsarin makarantar da aka ce an saba, an gane, muna son mu yi sauri mu kare littafin dan mu koma tsarin makarantar da aka ce mun saba. Shi yasa na dan sa sauri fiye da da mu samu mu saurin saukewa, dan bai kamata mu bar sauran karatun ba, kun gane, wannan shine dalili. Da fatan abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya bamu lada, kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.